شيء، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سيف أخبرني بشيء أتشبث، ذاك إيش أتشبث برفع الفعل أتشبث سيدة مصفاتي تشيء بشيء أتشبث كوكا شيء أتشبث كيوا فعل الدولي سيدة ما خبرني لا أخبرني أخبرني بشيء أتشبث به خبرني لا أمر دو أنك كرنت يا عيدي بشيء أتشبث به هو أتشبث به كجاي أمور أبو دزام مقالك أليوا وانتظر لي كيشي دائما أتشبث به أنا أتعلق به زل كنك أمي مسا في كل أحوالي أقوى نيانا إينا ندكي تكي سواء إنا سيئنا تفئنا كونشئنا كشنجي بي ina cikin lafiyata ko ina cikin rashin lafiyata ina cikin samu na ko ina cikin rashin samu na ni kadai ne ko cikin jama'a ne duk wani yanayi da nake ciki yanzu ina rike da wannan abu sai annabi ya ce da shi la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada harshen kai gushi dan yin shatab da ambatan Allah wato harshen kai zama yana ambatan Allah akai akai shine ba dan yin shatab wato akai akai ba kakkautawa ya zamana kode yaushe kana abin nan domin rutuba anan da ake nuna shi da al-ishtigal din ka shagaltar da shi ba za ka bar shi ba ka shagaltar da shi da ambatan Allah anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da shi zuwa ga ambatan Allah bai ce da shi kai sai sallah ba bai ce da shi kai ta azumi ba bai ce da shi kai ta zakka ba ko kai ta sadaka ko kai ta fita jihadi duk bai gaya masa wannan ba sai kawai ya ce da shi la yasalu lisanuka ratban min zikrillah anan akwai nuna falalan zikiri ambatan Allah kuma akwai nuna cewa ambatan Allah jima'u kullil khair dukkan wani alkhairi zaka hararo to yana karkashin ambatan Allah domin wanda duk yake mai yawan ambatan Allah ne to dukkan waɗannan ibadoji na farko ba zai yi sake da nafarin la ba sannan kuma zai yi na nafilfilin tunda dukkanin su wani bangare ne na ambatan Allah sallah wa aqimis salata li zikri ko ka tsayar da sallah dan ambato na sauraka ita kanta sallah ambatan Allah ne sauraka wanda zai zama mai ambatan Allah ba zai kasa zama mai yawan da farko dai daman wajibi wanda ba a maganar sa dole ne zai sauke shi sannan kuma zai kasa ambatan Allah ta fuskar nafilu ba zai kasa ambatan Allah ta fuskar nafilu azumi ba zai kasa ambatan Allah ta fuskar sadaka ba dan haka duk abin da yake yi wato duk abin da yake na aikin ibada ne zai yi shi saboda shi mai ambatan Allah ne sannan kuma ambatan Allah har kullun yana wato kamar wani sinadari ne da yake karawa zuciya wato bawa kaimi idan mutum ya zama ambatan Allah ne kamar caji yake wa kansa ta fuskar ibada caji yake wa kansa ta fuskar sinaro girman Allah da halarto matsayinsa da bukatuwa zuwa gare shi shi yasa za ku hatta a yanayin da ake kwafsa yaki ana jihadi ana kwafsa yaki Allah ya yi ya ayyuha alladhina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran hatta a cikin yanayin jihadi ubangiji ya fasbutu wadhkurullaha to kada a wannan yanayi kuma manta da ambatan Allah shi yasa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a filin daga haka zai daga hannu yayin ta'addu'a ana cikin wannan soke da sare-sare amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'addu'a saboda haka idan har mutum ya zama mai zikiri ne mai ambatan Allah ne a cikin yanayinsa kowane yanayinsa to zaka same shi kuma wato ainihin mai kula da dukkan wata ibada ce da Allah ta'ala yace ai don ka dan zaka fahimci hakikanin menene zikiri idan kaga mutun yana da awar shi mai zikiri ne amma kuma baya kula da sallolinsa ko baya kula da ibadojinsa na wajibi da Allah ta'ala ya farlanta masa baya bada haƙƙin Allah na wajibi da yake kansa baya bada haƙƙin Allah na mutane da yake kansu ya zama mace amana ne macuci ne azzalimi ne kuma da da'awar ambatan Allah kaga anan zaka fahimci ambaton Allah da yake ba na gaskiya bane, ba shine wanda aka, ba irin wanda aka ce yayi bane. In irin wanda aka ce yayi ne, istiqama zai haifar masa, zai haifar masa tsayawa kan akan tafarkin Allah. Shi yasa a ce wai ga wani, saboda yawan zikiri yawan zikiri yawan zikiri har ma ta kai yanzu yana jin yayi cewa shi ba yanzu ya zama zakirun mazkuru, wato yanzu shi kansa ma yake wa zikirin, ya wuce shi ya zama Allah yake ambato, a'a shine Allah ba yanzu, saboda haka shine zakirun kuma shine mazkuru. Kaga daga jin wannan kasancewa wannan ba shine zikirin da musulunci yake, zikirin musulunci da musulunci yake zai kara masa nutsuwa, kuma zai kara jin girman Allah a zuciyarsa, zai kara kankame shari'ar Allah ne. Amma duk wani abu da za a ce gashi in kana yi zaka zama kai ne ma Allah din, ko zaka zama duk ibadu da ake yi na sallah da abin nan kai duk za su fadi daga kanka, ba sai kai ba, daga zaka san wannan cewa zikirin shaytan ne, ba zikirin Allah ta'ala bane, ambatan ba na Allah bane, na shaytan ne. Saboda haka shi zikiri a ƙara kusanta bawa yake ga ubangijin sa, ƙarawa bawa yake sanin girman Allah, ƙarawa bawa yake soyayyarsa ga ubangiji, ƙarawa yake makalkalewa da shari'ar Allah. Wannan shine alama cewa zikirin da mutum yake yi zikiri ne na sunna, zikiri ne wanda musulunci ya zo da shi. Sannan daga cikin hadisan da suke nuna falalar zikiri da ya kawo a nan, akwai hadisan Tirmidhi, hadisan Abdullahi ibn Mas'ud, da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man qara'a harfan, wanda ya karanta harafi daya ko wani harafi, min kitabillahi, daga littafin Allah azza wa jalla, yace falahu bihi hasana, yana da cikakken lada da wannan, wal hasanatu bi asharati amsalha, cikakken lada kuma za a linka masa shi zuwa 10, to za a linka masa shi zuwa 10, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda duk yazo da kyakkyawan aiki to yana da irinsa 10, ubangiji zai linka masa 10, ubangiji zai linka masa har zuwa 700, har zuwa ninkin ba ninkin, adadi ba iyaka, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, ubangiji da linnin kama wanda ya ga dama, ubangiji wasi'un mai yalwar rahama ne, kuma sani ne ga aikin da bayan suke yi. Saboda haka wanda zai karanta harafi ɗaya daga alqur'ani, falahu bihi hasana, yana da lada cikakke da wannan harafi guda, wal hasanatu bi ashrati amsalha, lada ɗaya kuma ana ninka shi 10, wannan shine akalla abinda ubangiji zai baka. Sannan duk kai aikin lada ɗaya, akalla abinda ubangiji zai ninka maka shine wannan lada ɗaya, mai ko a baka kwade tak, to sai a ninka maka shi ya zama 10, wannan shine akalla. Za a iya ninka maka shi ya zama 20, za a iya ninka maka shi ya zama 100, za a iya ninka maka shi ya zama 200, ila 700 dafin, ila adhafin kaseera, kamar da manzo Allah ya faɗa, za a iya ninka maka shi zuwa 700, kai za a iya ninka maka shi ninkin barkatai ba iyaka. Wannan ubangiji ta'ala yana yin wannan, wannan duk yana daga cikin fadar falala da rahama ta ubangiji, gwabar falala da yake da ita sama da ta kowane irin mahaloki. Kai abu kwaya daya, ubangiji ta'ala ya baka ladan wanda yayi irin sa ba iyaka, baka yin aikin lada daya, baka lada kwaya daya, sai dai a ninka maka shi ba iyaka. Kamar annabi yake cewa salatul jama'a tafdul salatul fazz bi 27 daraja, wanda duk yayi sallar sa shi kadai, wanda yayi sallah cikin jami'i tafi wanda yayi sallah cikin shi kadai bi 27 daraja, da daraja 27. Wasu sai suke fahimtar kamar in kai kadai kana lada daya, in kai cikin jami'i kana lada 27, ba haka hadisin yake nufi ba. Hadisin yana nufin in kai kadai za a baka lada, za a baka lada, wal hasanatu bi asharati amsalha ila 700 da'afin ila adhafin kaseera, wanda in kai sallah kai kadai in kai cikin jami'i to zai zama ta fifita akan wancan da daraja 27 wato in anan an baka 10 in kai a cikin jami'i to za a wannan 10 za ta kai 20 har guda 27 wato za a fifita ta kai ninkin 27 in an baka 100 kai kadai to in kai a can za a ninninka 100 nan har zuwa 27 shi da abin da hadisin yake ji amma wai yana nufin kai sallah mutum ta kama shi yayi sallah ya zama shi kadai yayi sallah to ladan sa fa dai ba wannan ba haka yake nufi ba Allah ya ji wajja bil hasanati falahu ashra salihah wannan sawa'un yayi sallah ne shi kadai ko kuwa yayi sallah ne cikin jami'i wannan ladan yana nan to haka da wanda ya karanta littafin Allah duk harafi guda daya da zai karanta yana da hasana hasanan nan kuma za a ninka masa ita zuwa 10 goma nan za a ninka ta barkatai sai ce la aqulu aliful alifun la alif lam mim harf bazan ce alif lam mim harf bane domin ka dauka kalma ake nufi daukan a ce harf ana nufin kalma ka dauka alif lam mim duk kalma da yace zalika kalma da yace zalikal kitabu kalma da yace a alif lam mim alifun kalma da yace harafi da yace afwan harafi da ne lamun harafi da ne mimun harafi kaga harafi uku kenan kaga falahu biha thalathu hasanatin wal hasanatu bi ashrati amsalha kaga zai samu ladan 30 akalla wannan abinda muka ce akalla domin ubangiji yana ninka sama da haka akalla abinda zai samu kenan kakka ce in mutum ya ce alif lam mim ladan shi 30 kakka tsaya iya nan akalla zai samu 30 wato ba zai kasa 30 ba daga 30 din nan zai iya karuwa ya hawa har zuwa iya yadda ba ka zato wannan shine abinda hadisin yake nufi saboda haka duk wanda zai ce alif lam mim ya karanta harafi uku kenan zalika ya karanta wasu harafa guda uku kenan alkitabu alif lam kaf ta alif ba wajen harafi biyar kenan to haka in ka duba suratul baqara harafi nawa mutum zai karanta al'amarin da yawa lalle kuma wanda ya sauka ya dawo ya kuma saukewa to hanyoyin samun ladan din suna da yawa domin bayi su yi samu guzuri mai yawa shi da annabi ya ce wala aqulu alif lam walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun abinda ya kawo yasa ya kawo wannan don ya nuna maka cewa in an ce zikiri karatun qur'ani shi ma zikiri ne karatun qur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa inna hadha la dhikrun laka wa liqaumika dhikrun ay sharafun saboda haka karatun qur'ani min afdalil dhikr bal huwa afdalul dhikr ala al-itlaq babu dhikrin da yake karanta al-qur'ani domin al-qur'ani kalamullah maganar Allah ce ba kuma abin da yake maganar Allah daraja sannan duk abin da zaka faɗa na kalmar la ilaha illallah ko kalmar tasbihi ko kalmar tahmidi ko duk alqur'ani ya kunshi su saboda haka duk alqur'ani ya kunshi waɗannan shi yasa sai zama afdalul zikri zana ba abin da bawa zai kusanci Allah da shi kamar karatun alqur'ani babu abin da zai sawa bawa nutsuwa a zuciya ya bashi kwanciyar hankali kamar karanta alqur'ani duk abin da mutum yake ciki da damuwa karanta alqur'ani zai canza masa zai cire masa wannan damuwa don haka sai ya kawo wannan dan mu fahimci cewa in aka ce zikiri ana maganar falalar zikiri to mai karanta alqur'ani yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ambatan Allah ta'ala sannan ya kawo hadisin Uqba ibn Amir wannan hadisi ne wanda shi ma yana cikin sahih Muslim hadisi ne sahihi Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga gida mu kuma muna suffa wani guri ne ba karshen bayan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci da aka yi shi aka yi masa inuwa wanda sahabbai waɗanda suka shigo Madina ba su da gurin kwana basu samu wurin da za su sauka ba, suke sauka a nan. Makanun ne muzallal fil masjid, wuri mai inuwa da sahabbai suke zama a gurin, wanda duk ya shigo bako bai samu masauki ba, to ne yake zuwa ya zauna har ya samu masauki. Haka ake kiran gurin suffa. Ba wai wani guri ne da aka keɓance don ibada ba. Wasu na ɗauka kamar ashabu suffa wasu ne suka keɓe kansu suna ta ibada, a'a. Ba wai inda guri ne da ake ibada to wanda